للنبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بايعكم والسلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da 20 ga jama'ar al-akhir yau 24 ga watan jama'ar al-akhir shekara ta 1426 bayan hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda shine yammaci na 30 daidai ga watan 7 shekara ta 2005 miladiya dan ci gaba da karatu littafin mu mai albarka Riyadus Salihin wannan kuma shine darasi na 78 zamu tashi babu istihbabil uzlati inda fasadin nasi wal zaman aw al khawf min fitnatin fid din wa wuqu'in fi haramin wa shubuhatin wa nahwiha babu istihbabil uzlati inda fasadin nasi babin da yake magana dangane da mustahabbancin al-uzla mutun ya kaulace mutun ya danye jikinsa ya fita daga cikin mutane inda fasadin nas lokacin da lamurran mutane suka lalace lokacin da gaskiya ta yi karanci ayyukan alkhairi suka yi karanci ya zanto kishi su ne ke da rinjaye in har kana zaune cikin mutane to ba za ka iya amintuwa da addininka ba to mustahabbi ne a irin wannan yanayi mutum ya janye jikinsa shine uzula inda fasadin nasu lokacin lalacewar mutane waz zaman da kuma lalacewar zamani awil khawfi min fitnatin fid din ko lokacin jin tsoron fitnuwa a cikin addini mutum ya gudu dan yana jin tsoron fitna cikin addininsa wa wuqu'in fi haramin yana jin tsoron aukawa cikin ayyuka na haram wa shubuhatin ko kuma ayyuka na shubuha wanda muka yi bayanin irinsu a baya wani hawiha da makamancinsu wato dai malam ya kulla wannan babi don ya nuna cewa idan al'amuran mutane suka lalace da yawa to mafi kyawu shine mutum ya kaulace ya janye jikinsa wannan kaulace jikinsa da zai yi ya rabu da mutane hukuncinsa cikin musulunci shine mustahabbi bai kai matsayin wajibi ba abin nufi inda mutum zai zauna ɗin ya ci gaba da gwamutsuwa da su yana ƙoƙari shi yana kare kansa yana ƙoƙarin hana wanda zai iya hanawa yana ƙoƙarin aiwatar da faɗin Allah fattaqullaha mastata'tum a karan kansa da faɗin manzon Allah ittaqillaha haythuma kunt yana ƙoƙarin yin haka to in ya zauna bai laifi ba amma matukar akwai jin tsoron zai fitinu to ya janye jikinsa shine fa alkhair to amma anan gurin da yake inda fasadin nas wannan an yarda amma da yake wani zamani shin zamani na lalacewa ko mutane ne ke lalacewa shi sa ba dukkan malamai za su amince da cewa zamani ya lalace ba sai da ce mutane sun lalace shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma bai yadda ba mu nuna zargin mu zuwa ga zamani wal'alla rana ko dare ko yini ko wata rana cikin ranai ko mako ko wani wata ko wata shekara mu jingina wani abu na lalacewa zuwa gare su ina fata an fahimta kamar yadda wani mai hikima nake cewa na'ibu zamanana wal aibu fina wala li zamanina aibun siwana muna ta zargin zamanin mu alhalin aibun mu ya shafa zamanin mu ba yadda wani aibi aibin namu ne kwanaki guda 7 da ake da su a mako a wannan shekara ta 1426 bayan hijira su ne dai kwanaki guda 7 da ake da su a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam awa 24 wanda ake da shi a yanzu a wannan shekara ta 1426 su ne dai awa 24 da ake da su a kowane dare da yini a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko lokacin sahabbai ko tabi'ai ko tabi'ut tabi'ina kwanaki guda 7 daga alhamis har zuwa ka sake zagayowa ka zo laraba su ne watannin 12 su ne ba su canja ba amma mutanen da ke cikin suke canjawa da haka kenan ba a jinginawa zamani lalacewa sai dai a jinginawa mutanen da ke ciki ina fata an fahimta ban san uzurin Imam an-Nawawi ba kan jingina ba zuwa ga zamani amma dai zuwa ga mutane wannan ya fi qala Allah ta'ala fafirru ila Allah inni lakum minhu nadhirun mubin ubangiji ta'ala ya fada cikin suratul zariyat yace fafirru ila Allah wato ku gudu zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala inni lakum minhu nadhirun mubin lallai ni a gare ku mai gargadi ne wanda yake mai bayyana gargadi gare ku an umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mutane wannan magana, ku gudu zuwa ga Allah. Abinda Imam an-Nawawi yake nufi faɗin wannan kalma na cewa ku gudu zuwa ga Allah, yana daga cikin gudu zuwa ga Allah din gujewa wuraren da ake saba masa, gujewa mutanen da suke saba wa Ubangiji, gujewa abokanai da suke sabo yayi katutu a tattare da su. Ka kaurace musu, ka zare kanka daga cikin su, to wannan ya nuna ka fita a sukwane zuwa ga Allah subhanahu wataala. Domin zaman ka auren da ake sabo, ko takuduwarka da abokanai ko makwabta da suke yin sabo, hakan na iya nasuwa zuwa gare ka. Shi ne abin da yake nufi fadin ayar ke. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم. أنك قلنا حديثي لك سعد بن أبي وقاص الله شكال الداء قليش يتي نادي من ذنب الله ترادة من تثبت قليش ديالين كدن سنة سوا إن الله يحب العبد الله مدوك كنسركينا سنباوة التقي bawon da yake da takawa, wato wanda yake takatsantsan cikin maganganu da ayyukansa. Dan asalin takawa shine takatsantsan, abinda duk zaka faɗa na magana kaga cewa shin ba sabo bane ba dai, ko shin zai jawo maka fushin Allah dan ka kame bakinka, ko zai jawo maka yardan Allah ne. Sannan duk abinda zaka aiwatar na aiki, kai takatsantsan ka tabbatar cewa ba sabon Ubangiji bane ba, dan wannan shine hakikanin takawa din, takatsantsan. Allah na san bawa wanda yake mai takatsantsan. Sannan kuma al-ghaniya, mawadaci. Malamai suka ce abinda yake nufi da wadata a nan wadatar zuci, domin inda ana nufin wadatar kuɗi, to shi wanda yake talaka ya zai da ransa kenan. Kasancewa sa talaka ba sakacinsa bane ba, to ballantana a ce ya zama talaka da haka kuma Allah baya san shi. Ina ba za mu fahimta. Wadata a nan gurin ana nufin wadatar zuciya. Da'iwa bayan wadatar zuciya mutum yana da kuɗi, to Allah na san shi kenan. Da'iwa wadatar zuciya kaɗai yake da ita kuma baya da kuɗi, haka dai kuma Allah na san shi kenan. Al-khafiyya, Allah na san bawa mai ɓoye kansa, wato ya ɓoya idan ya ga fitina ta yi fitina, ya ɓoye daga wuraren saƙo, ya ɓoye daga abokanansa da yake jin tsoron wato ainihin za su jefa shi cikin ayyukan ɓarna. Shi ne al-khafi, mai ɓoye kansa. Wadanda suka fassara al-khafi shine mutumin da yake boye kansa, baya san shahara. Ko da ka je wurare, baya san ya wuce can gaba-dai inda dole sai an gan shi. Inda ya samu wuri sai ya zauna. Inda bai samu ba ya boye cikin jama'a, duk shi bai damu da irin nan ba. In ya samu gaba ya zauna a gaba, in bai samu gaba ya zauna a baya, in ya samu tsakiya ya zauna a tsakiya. Wannan shine al-khafi min al-ibada. To amma za ka ga wani idan ya je wuri shi fa in dai baya san irin high table din, to sai dai ya koma. Dole na san can wurin wajen ilayatul qaumi kenan, wato sama yadda da Allah ko a ga cewa ai suwa ne ba ta wajen. Duk wuri inda ka bashi in ba nan gurin baya so, to wannan ɗaya ce daga cikin alamomi na girman kai. Amma ya taho in ya samu nan ya zauna, in bai samu nan ba duk inda ya samu ya zauna, to wannan shine al-abdul khafi, yana kokarin ɓoye kansa. Gashi yana da abin da zai nuna din, ko wadata ko kuɗi ko mukami ko sarauta ko menene, amma bai damu da sai ya nuna ba. Aba sai da kuma kai ana maganan taro, ana high table a karatu, akwai high table ne a nan gurin, wanda ya riga zuwa yana sahun gaba, wanda bai riga zuwa bane abin nan, kaga ina jin a wurin karatun nan ma duk mala'un suna waje, ka gani nan ciki ina gani almajirai ne muye nan gurin muka fi yawa, ko ba haka ba. Inna Allaha yuhibbul 'abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafi. Rawahu Muslim. Wal muradu bil ghani, abinda ake nufi da al-ghani anan ghaniyun nafs, mawadaci ta fuskar zuci, wanda ke da wadatar zuci. Kama sabaka fi hadithi sahih, kamar yadda ya gabata a can wani hadisi ingantacce da makaranta a baya, da manzo Allah ke cewa al-ghina ghina nafs, wadata ita ce wadatar zuciya. A takaice dai mahallu shahid a cikin wannan hadisi ita ce wata kalma, kalmar al-khafi, inna Allah yuhibbul 'abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafi. Imam an-Nawawi na nufin kafa hujja da ita wajen cewa ashe ya halatta mutum ya koya ko ya jaye jikinsa daga wuraren fitna, tunda Allah na san wanda ya jaye jikinsa ko ya koya, tunda kalmar al-khafi din tana da fadin ma'anar da koya din, ko kaurace cewa jama'a na iya shiga ciki. to kaga anan idan ya zanto kaurace cewa jama'a da manufar mai gudun fitina gudun karka fitina cikin addini ba kaurace cewa jama'a dan kar su tambaye ni wani abin da Allah ya bani ba wannan ba shi yake nufi ba وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رجل أي الناس أفضل يا رسول الله قال مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله قال ثم من قال ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه أنكر قول هذه لك أبو سعيد الخدري الله شكال يدعى قريش wani mutum ya ce da manzon Allah ayyun nasi afdalu ya rasulullah cikin mutane waye fi wani waye fi sauran falala qala sai manzon Allah ce mu'minun mujahidun bi nafsihi wa malihi fi sabilillah duk mutumin da yake mummuni mai yin jihadi da ransa ko mai yin jihadi da dukiyarsa fi sabilillah idan ya da kalmar Allah kalmar jihadi dama daga al juhud ne shine badlul wus'i ko badlul taqa mutum ya bayar da dukkan wani kokarinsa ya bayar da dukkan wani kwazansa dukkan wani yunkurinsa wajen kalmar Allah ta ci gaba wajen addinin musulunci ya farada ko dai musulunci ya kai ga waɗanda ba su shiga cikinsa ba don su shiga ko kuma koyarwar musulunci ta isa ga waɗanda suka jahilce shi don su ilmantu da shi duk wannan yana cikin fi sabilillah dan fi sabilillah yana nufin shigo da wanda ba musulmi ba cikin musulunci sannan fi sabilillah yana nufin jaddada musuluncin ga wanda dama ya dade a ciki sai dai bai karance shi ba ko bai fahimce shi ba duk wannan yana cikin fi sabilillah mutumin da ya kowane irin kwazo da dukiyarsa ya kowane irin kwazo da gangan jikinsa wajen tabbatar da ɗaya daga cikin waɗannan ababai to ya zama fi sabilillah din kenan wannan yana ɗaya daga cikin bayi da Allah madaukakin sarki ya fi kauna idan ka samu kanka a cikin wannan hali sai kai wa Allah godiya ka ƙara himma ka ƙara kwazo ka tabbatar cewa ba dabarar ka bace ba gaman ka sardin ubangiji ne in kai mawadaci ne zaka lissafa ko wanda sun fi ka wadata amma Allah bai gane da su wannan abin da ka gane kake yin aiki na addini a kai ba idan kai mai ilimi ne akwai wanda suka fi ka ilimi ko tun kafin a haife ka suke karatu amma Allah bai yi musu gaman katar ba sai mutum yayi wata biyu wata uku bai karantar da mutane ko suratul fatiha ba bai karantar da su ko hadisin innamal a'malu binniyati ba kai ko da hadisin addinun nasiha kai ko da hadisin min husnul islam almar'i tarkuhu ma la ya'nihi bai jawo mutane ya fassara ba gashi kuma yana da ilimi amma kai kuma dan wanda kake da shi kaje kana kwazo kana karantarwa to sai ka dauka wannan gaman ka tardan ubangiji ne ba wai dabarar ka bace ba don jihadin da zaka yi da dukiyarka da jihadin da zaka yi da gangan jikinka duk wannan gaman ka tardan ubangiji ne to wannan Allah na tambawa kenan idan aka ga yana wannan kokarin thumma qa'a wa taqala sannan yace thumma man sannan sai wa qala sai manzo Allah ce thumma rajulun mu'tazilun fi shi'bin min ash'ab sannan sai mutumin da yake mu'tazilun ya nesantar da kansa fi shi'bin min ash'abi a wani sako cikin sakoki domin ash'ib hanya da ke tsakanin matsatsi na duwatsu dutse da dutse dan hanya da mutum zai kurda ya wuce ita ce ash'ib jam'in sa ya zanto ash'ab kenan wato ash'ib idan kai wa shinun din wato kasra kenan thumma rajulun mu'tazilun fi shi'bin min ash'ab sai mutumin da ya gudu da kansa ko ya nesanta kansa fi shi'bin min ash'ab a wani sako cikin sakoki ko wani lungo cikin lunguna ya buya ya abudu rabbahu yana mai bautar ubangijinsa ganin cewa wato fitana ta riga ta yawaita cikin jama'a wa fi riwayatin a wata riwaya yattaqillaha wa yad'un nasa min sharrihi wato ainihin yana tsoron ubangiji yana tsantseni yana kaffa kaffa waye da wannan ya kaura cewa mutane min sharri saboda sharrin mutane kansu ko dan saboda gudun kada sharri ya shafe shi muttafaqun alaihi wannan hadisi Imam Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi wato kaga shi ma dai wannan hadisi yana nuna falalar mutun ya kaura ya bar jama'a idan jama'a din sun lalace وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كربونا حديثا دقى أبو سعيد الخدري الله شكال يدعى قريش يتي من دعى الله سلالة من تن الله ثبت قريش ياتي يوشك أن يكون خير مال المسلمي سولا كيرس يكسن تي مبيع الهير دوك ير مسلمي غنم يتبع بها شعف الجبال وتتماكي كو أواكي يتبع بها شعف الجبال wanda zai rinka bibitar saman duwatsu da su wajen kiwo wa mawaqi al-qatri da wuraren da ruwa idan ya sauka yake taruwa, ya firru bidinihi min alfitan, yana mai gujewa da addininsa saboda fitina ta yi yawa cikin jama'a. Ka duba lokacin da manzo Allah ya faɗi wannan abu, yana da rai yake faɗin wannan magana. Ka duba daga lokacin zuwa yanzu shekara 1000, a daidai lokacin yana cewa yushuku ya kusata saura kiris an yakuna khairu malil muslim, ya zanto khairu malil muslimi, mafi alherin dukiyar da dan adam zai mallaka ganam, ya samu tumaki ko awaki, ya tabi'u biha sha'afal jibal, kawai yana dan dadin Allah, yana kiwonsa da dabbobinsa, yana bin saman duwatsu, ya sauka da kan wannan dutse dangare san gurin mawaki alqadar, yana bin kudan zabo inda ruwa ke taruwa, bayan ya sauka ya shayar da dabbobinsa, ya je duwa saman duwatsu su ci abinda za su ci, ya gangaro kuma inda ruwa yake su sha ruwa. Shike ne dabbobin su ne kawai abin da yake amfani da su, ya tatsi wannan ya sha, ya yi noma, ya ci abincinsa, ya sayar da guda ɗaya, ya gyara wani abu ko ya yi wata bukatunsa na rayuwa. Kaga nan ya yi nesa da inda mutane suke, saboda mai fitina ta yi yawa. Dai idan yana cikin mutane, in ma bai tashi da niyyar zalunci ba, wani zai zo sai ya tsora shi a kai. In bai tashi da niyyar cuta ba, wani zai zo sai ya kawata masa cuta din ko kuma ayyuka na wannan. To saboda haka sai ya guje, ya kuma kallon. Malai ce wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi, wa sha'ful jibal, abinda ake nufi da sha'ful jibal shine a alaha, can kololuwar duwatsu, saman duwatsu, da shine sha'ful jibal. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقى أبو هريرة الله تقال إداء قريشي دقى من ذن الله ترادى من تثبت قريشي قال من ذن الله ما بعث الله نبيا دقى الله بتبطوله ونأى النبي با إلا رعى الغنم فاتي يكي وندبوبي الغنم أنا أقول بكوة تدبب أنا نكون تماكي دعوة كيسوني الغنم فقال اصحابه صحابان manzon Allah da basu san tarihin shi ya yi kiwon dabbobin ko bai taba yi ba, sai suka ce da shi, wa anta, ko kai? Kala sai manzon Allah ce, na'am, eh, ko da ne, kuntu araha ala karareta li ahli makka, na kasance ina yin kiwon dabbobi ala karareta abin saka wadansu yan tarare ko yan siyasa da za a bani li ahli makka ta na mutanen makka, wato kenan kafin a turo shi annabi sallallahu alaihi wasallam, wato ya kasance yakan zo a tattaro dabbobin nan gidan, a koro awakin nan gidan, a koro tumakin can gidan, a hada masa, sai ya kora su, ya tafi da su bayan gari kiyo, da yamma kuma ya dawo da su, kuma a bashi ladansa da aka yi jinga da shi sallallahu alaihi wasallam. Kuma yace kowane annabi yayi wannan. To wannan akwai darasi mai yawa a ciki, darasi mai yawa daga ciki, na farko na nuna kaskantar da kai irin na annabawa. Annabawa mutane ne masu tawazu, don haka sai ya kasance sun yi kiwon dabbobi, wanda wani zai iya ganin wannan sana'a ce wanda take ta gaskanci, dan me zai yi? A yanzu wani ba zai ba wannan ba, ko da kuwa ba ya da wani aiki sai wannan din ba zai ba, dan zai raina. Wani kuma zai samu aikin da ya dandara wannan daraja, ma amma kuma sai ya ki. Wani abu na biyu na darasi, malamai suka ce hikimar a sanya annaba su yi kiwon dabbobi, duka wanda ya hakuri da dabba to lallai zai hakuri wajen gudanar da dan adam. Wato kamar an sa su wata makaranta ne ta horo na shugabanci, shugabanci dabbobi da sauransu, tunda za ga dabba tana kokarin jefa kanta cikin halaka, kana kokarin hana ta, kana dukan ta ka dawo ta da kyar, amma kuma bai hana kuma ta sake koma, kai kuma bai hana ka sake koma a guje, sai kai ne sai ka dawo da ita. Idan har ka samu wannan horon, to kenan haka za ka yi da mutane, suna kokarin aikin barna, kana kokarin jawo da su, a wannan lokacin za a iya maka izgili su zage ka, bai hana kai tunda ka san hadarin inda suka nufa, su sun jahilta irin yadda dabbobi da tumaki da awaki suka jahilta, kai kokarin jawo su kenan. To wannan shine muhimmin darasin da ke cikin annaba su zanto masu kiwon dabbobi. To ashe yanzu kenan, idan wanda zai takarar gwamnati ma ko ta bane da gargama, sai dan yi kiwon dabbobi kenan ko yabe. A zaki dai wata makaranta ta horon wanda za a bashi horo dangane da shugabanci, Allah akalli ya san shugaba ba ya da hutu, kaga mai kiwon dabba yana shi na hutu. Na farko kullum tunaninsa ina dabba za ta ci abinci, bayan ta ci abinci ina za ta sha ruwa, ita dabba ba ruwanta dai ba kanta tunani ina za ta samu. Shi ne yau ya fita nan gurin, yau ya ji labarin ai ciyawa na wuri kaza, lallube ya kola ta tafi. Sannan kuma kullum yana kokarin ya je wajen da za ta sha ruwa, kuma ruwan idan ya san waɗansu za su riga su kai dabbobi, yana kokarin ya riga su zuwa dan yaje lokacin yana ruwan lafiya don ba gurbata shi ba, dai idan mutane suka zo suka shiga da dabbobin su gurbata, dabbobin su in dabbobin su zo za su sha ruwan gurbata ce, ba zai so haka ba, duk makiyayi baya san wannan. To kaga kenan, duk shugaba ya kamata yana tunanin mutanen su da kewa shugabanci, matsalolin da suka kanana da su a cikin rayuwa, matsalolin ilimin su, matsalolin tattalin arzikin su, matsalolin da suka shafi ruwan shan su, matsalolin hasken wutar lantarkin su, titunan da suke bi daga gari zuwa gari a cikin abin nan su, tsaron su, duk yana tunanin wannan makamancin yadda makiyayin dabbobi ke tunanin ina zai kai dabbar ta ci abinci, ina zai kai ta sha ruwa, ya zai kuma ya kare ta daga hadarin kura, tunda a daji dole zai rike takobi, zai rike sanda, zai rike kwari da baka, dan saboda ya kare kansa ko dan ya kare dabbar. Dan ya kare dabbar, dan idan kansa yake son ya kare ba sai ya zama sa a gida ba, ba zai fita wajen ba, amma sai ya fita dole saboda wannan, kaga yana kokarin kare dabbar ne kafin ma ya tunanin kare kansa. To haka shugaba ake son ya yi tunanin matsalolin mu kafin ya yi tunanin matsalarsa. Aikin ba garba aiki ba ne, wannan yana daga cikin dai sharhi da malamai kewa wannan hadisi. Lafazin qarari, wato wani adadi kenan na kuɗi, da jam'i na kalmar al-qirat, al-qirat bangare na kuɗi, an gane ko? To amma ya iya mai yawa, ya iya kaɗan. Maza Allah ya kwatanta cewa dukkan mutumin da ya je aka yi wa ɗan uwansa musulmi sallah da shi, bayan ya mutu yana da qirat, idan bayan an yi sallah kuma aka je aka binne shi da kai, to kana da qiratani, qirat guda biyu. Sai sahabbai suka tambaye shi, me kake nufi da qirat a nan, tunda ai sun san qirat ne na kuɗi da suke mu'amala da shi, amma kuma sun san tunda an yi maganar lahira ne, to qirat lahira ya yake? Sai maza Allah ce, kowane ɗaya daga cikinsu yanki ne na lada ya kai girman dutsen Uhud. To kaga a ce qirat din duniya ba shine qirat da lahira ba, amma an ambace shi qirat dan kwatantowa mutane abin da suka sani, amma qirat a wurin su wani dan abu ne na kudi wanda baya da yawa, shi yasa fassara shi da nayi da taro ko fassara shi da sisi, wato kusanto da ma'ana ne, amma ba wai hakikanin taro din bane ko hakikanin sisi, ma'ana wani kudi ne wanda yake na kasa kasa ba masu yawa ba. Ina ba zan fahimta, wato sai wannan yana da manufar annabin ba shine abin da za a samu ba a cikin dukiyar, a horon da zai samu shi wajen wannan. Sannan kuma ta bangare na biyu, a iya cewa da mai noma da kiwo kullum su ne mutanen da suke haɓaka tattalin arzikin ƙasa sama da mai wani abu daban, don da mai noma da mai kiwo su suke samarwa da ƙasa abinci, wanda duk ba wannan ba abinci ke samowa ƙasa ba. Haɓaka ƙasa ba kamar manomi, ciyar da ƙasa gaba ba kamar wanda yake yin kiwo, domin a cikin kiwo za a samu abinci shine wadatuwar nama, a cikin kiwo za a samu gashin dabbobin da za a yi saƙa da shi a masana'antu, kayan sanyi da safa da rigar sanyi da hula da menene da kayayyaki da sauransu, a cikin kiwo za a samu fatu da za a sarrafa su ta hanyoyi daban-daban, a yi takalmi, a yi jakunkuna na ado, na maza, na mata da sauransu, a cikin kiwo ake samun wato mai wadatacce, a cikin kiwo ake samun madara, a cikin kiwo ake samun kindirmo da sauransu, ababai da yawa dake cikin kiwo, albarka tana da yawa. A cikin kiwo kuma ake samun taki, domin abincin da dabbobin suka ci suka kasayar, takin na kashin dabbobi ya fi kowane irin takin zamani tasiri wajen haɓaka ƙasa, da kaga wannan duk ƙara ciyar da ƙasa gaba ne. A sai kenan yana daga cikin abin da zamu ciyar da ƙasar mu gaba shine mu yawaita mai noma da kiwo a haɗu da juna. Wa anhu an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annahu qala, an karɓo daga shi Abu Huraira kuma daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wato abinda Imam Nawawi yake nufi cikin wannan hadisi, dukkan wanda yake kiwon dabbobi kaga ya fita nesa da mutane. To me yake hikimar a lokacin, wato mahallin shahid din zai tuka ne, tunda a wannan lokacin ba riga an turo shi annabi ba, a lokacin mai ake a Makka, tauhidi ko shirka? Shirka. Sannan ba sallah, babu azumi, babu salati, babu salati, babu zikiri, babu haila, sai barna. To da ya zauna a cikin wannan barnar, da kuma ya fita bayan gari da dabbobin sa, wanne yafi abinda yake so ya ce mana kenan, dangantakar babin da hadisin kenan. Da ya zauna haka ana ta barna, ba gare ya karbi kiwon dabbobi ya fita bayan gari ba, to bayan kuma darussa da dangin amfani da ke cikin kiwon dabbobi din, wato lallai manzo Allah an bashi jawamiul kalim, ka duba cikin magana kankanowa amma sai ka samu fa'ida mai yawa a ciki. Wannan shine albarkar karatun hadisi kenan. An karbo daga Abu Huraira daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, manzo Allah yace, min khairi ma'ashin nas rajulun mumsikun 'inana farasihi fi sabilillahi yatiru ala matnihi kullama sami'a hay'atan aw faza'a tara alayhi yabtaqi al-qatla aw al-mauta madhannahu aw rajulun fi gunaymatin fi ra'si sha'afatin min hadhihi sha'afi aw batni wadin min hadhihi al-awdiyati yuqimu as-salata wa yu'ti az-zakata wa ya'budu rabbahu hatta ya'tiyahu al-yaqin laysa min an-nas illa fi khairin. Wannan hadisi an karbo shi daga Abu Huraira. Manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace min khairi ma'ashin nas, na daga cikin mafi alkhairin abinda mutane za su rayu a kai, a rajulun mumsikun ina na farafi, mutumin da ke rike da ragamar dokinsa, ina na farafi ragamar dokinsa, fi sabilillahi wajen yada kalmar Allah, wato mutumin da yake sojan musulunci, ya tsiro alamatinihi, yana zabura akan gadon bayan dokin nasa, kullama sami'a hay'atan, duk lokacin da ya ji wata kuwa ta a fito yaki a fito jihadi, aw fada'atan, ko duk lokacin da ya ji wani razani da firgici an yi wani kara da ke nuna an kawo wa gari hari, to shi dama da dokinsa nan take sai tsare a gadon bayan dokinsa ya ɗauki makaminsa ya fita. To wannan yana daga cikin mafi alherin mutane a cikin rayuwa, wato sojan musulunci yana jira ya ji ranar da za a buƙace shi ya fito a tafi. An gane ko? Duk lokacin da ya ji wannan hay'atan, wato wata kuwa da za a yi cewa a fito yaki, aw faza'atan, ko wata ƙara da raki alamar an kawo wa gari hari, fara alaihi, sai ya tsalle ya zabura akan dokin nan nasa, yiftakil qatla, yana neman ma a kashe shi ya mutu ya yi shahada, aw al mauta, ko yana neman mutuwa, mazannahu, a inda yake tsammanin mutuwa, a yana yake tsammanin mutuwa, a sahun gaba ko a sahun baya? A sahun gaba, ba rashi ba matsalaci bane, yana gaba ne gaba ne, ba a baya yake ba. To wannan yana daga cikin mafi alherin mutane. Daga nan aure zulun fi gunaimatin ala ra'si ya fi ra'si sha'fatin min hadhihi sha'f, ko mutumin da yake cikin yan kananan dabbobin sa gunaima, kaga manzon Allah sai tasgirin su, ba su da yawa, kila hudu ne ko biyar, yan tumakin sa ba su fi guda biyar ba, yan awakin sa da ba su fi guda bakwai ba, yan tsirarin awakin sa yana cikin su, fi ra'si sha'fatin min hadhihi sha'f, can a saman kololon dutse daga cikin irin waɗannan duwatsu, aw batni wadin min hadhihi al-awdiya, ko yana ƙasa cikin wani kwazazzabo cikin irin waɗannan kwazazzabai, dan shine wadi, wato rakar da ke tsakanin dutse da dutse wanda galibin ruwa ke wucewa a tsakiya, ko dai yana nan a ƙasa dan shayar da dabbobi, ko yana sama a dabbobin wajen mai su samu abinci akan dutsen, yuqimu salata, in lokacin sallah yayi zai kira sallah ya tsayar da sallah, wa yu'ti zakata, in dabbobin sun kai a fitar da zakka zai bayar da zakka, in noma ya yi kai abinda za a bayar da zakka ya bayar, wa ya'budu rabba, yana tabbatar ubangijinsa, hatta ya'tiyahu al-yaqin, har yaqini ya zo masa, laysa minan nas, ba ruwan shi da mutane illa fi khairin, sai in abinda yana da tabbas alkhairi ne to sai ya zo ya hadu da su, duk abinda ba alkhairi ba sai mai sai ya danye jikinsa. To wannan sune mafi alkhairin mutane waɗannan guda biyu, wancan na farko sojan musulunci ne, bardan musulunci ne, ya tsaya yana jiran ina za a bukace shi, a bukace shi da dukiyarsa zai bayar, gurgudan yinsa, a bukace shi da iliminsa zai bayar, a bukace shi da gindin jikinsa a shirye yake, dukan ya sami damar bayarwa ya hada a lokaci guda zai yi wannan. Kaga wannan mafi alkhairin mutane kenan. Na biyu kuma shine wannan wanda ya kaura ya koma daji da 'yan dabbobinsa da 'yan tumakinsa da 'yan awakinsa, amma tare da haka baya sakaci da sallah, tare da haka baya sakaci da zakka, tare da haka yana kokarin bautar Ubangiji, duk abin da ya shafi ibada wanda za ta kusanta shi da Allah yana kokarin yi. To wanda duk yayi wannan akan wannan hali, hatta ya tiya yaqin, har ya zanto yaqini ya zo masa, abinda yake nufi da yaqini anan shine mai har mutuwa ta zo masa, tunda Allah ce wa abudu rabbaka hatta ya tiya kal yaqin. To wannan shi ma shine mafi alherin mutane. Ta iya kiwo irin wanda muka saba na gargajiya, kaga mutum da 'yar bukkarsa da dan gidansa na kara daki, wanda yake da irin dan bisa din nan ko dan fallo din sa ba ruwan shi da kowa, ko kuma wanda yake a yanzu a kowanda zaka ga yaje yayi gona tafkikiya a bayan gari yayi gida a ciki da komai a ciki, babu ruwan shi da kowa, shi da yaransa, ko wanda suka haka amma ba su da yawa. To sai dai wadansu sun yi haka din ne da wannan manufa ta addini, amma wadansu ko ba da wannan manufar ba, shi dai yana sha'awar noma a matsayin sha'awa, yana sha'awar shi a matsayin sana'a. To da kamata idan ya san roman wannan hadisin sai kuma ya hada da wannan, dan ya kasance ya karfafa addininsa, ko ba haka ba? don koya kai nesa da mutane a zamanin da mutane suka lalace, to sai kaga cewa nesa da su din ya amfanar da kai sama da ce ka takutu da su, musamman in ka san ba za ka yi tasiri akan su ba. Amma malamai suna cewa in za ka iya yin tasiri akan su, in za ka iya mukawama, in za ka iya resistance sosai, ka tirje, kana da tirjiya da ba za a ja ka ba sai dai ka jawo, to ka zauna cikin mutane din ya fi tasiri sama da ka kuce musu. Amma in ka san kai ba za ka iya tirjiya ba, to gara ka kauce. Akwai wanda baya iya tirjiya cikin mutane, akwai wanda kullum in an haɗa da shi shi dai koya a wajen wani, shi ba zai iya koya wa wani ba. To duk mutumin da ɗabi'arsa sai dai ya koya, baya iya koyar da wani wani abu, sai dai wani ya burge shi, amma shi baya iya abin da zai burge, baya iya farlan ideology da imani da shi cikin mutane tun ba yadda ba a yadda, to wanda mafi kyau ya kona. Amma duk mai karfin halin da zai tirje ya tsaya tun ba a yadda da shi ba za a yadda da shi, tun ana kaza kaza har a amince, to wannan irin su ake bukata a fagen yada musulunci. Tirjiya, tirjiya kuma yan uwa baya bukata, baya dafin cewa zafi, dan wadansu sai su fahimci tirjiya a matsayin mai abin da tirjiya take nufi, wato mutum kai imani da mabuda ɗinka, aqidar ka ta addini kai imani da ita, kuma zaka tallata ta ta hanyar da ta dace, kuma duk yadda aka yi aka janye ka, akai ba za a janye ka ba. Baya nuna kullun ana faɗa da kai ko rigima ko tashin hankali, ba haka nake nufi ba. Abin da yake nufi, duk a kai a komo kai dai kana nan, babu yadda za a yi a janye ka, sai dai mutum shi ya janye daga barnar da yake, ya dawo daidai ɗinka, ba kai ka sassauta daidai ɗinka ba don ya dace ko su yi kama da barnarsa. Dai idan kai haka, ka yi barna ta ɓangare guda biyu, na farko ka shar'anta barnarsa, na biyu kuma ka malkwaɗa daidai ɗinka, ka ɗan bankara ta har ta kusa fadewa da mai barna, wanda ya kamata ka kafe. Duk yadda aka yi mutum ya faɗa kai ba za ka yi faɗa ba, so nake ka fahimce ni an tsaye ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza. Idan ka ja sai ka bari, bayan kwana biyu ko kwana uku sai ka sake kawo matsalar, ko ka fito ta hanyar, ko ka shigo ta nan gurin. Idan ka kawo matsala mai zafi wadda kake yadda, sai ka kyale ta, sai ka ɗauko wadda ba ta kai wannan zafi ba. Yawanci idan adam ka fi tasiri a tattare da shi, idan ka fara shiga da shi ta inda kuka yi saɓani, ai, ta inda kuka yi ittifaki. Ina ba za mu fahimta da zama da tsarar ɗalibai a ajiyar ka nake faɗa musu, idan ka fara shiga da shi ta inda kuka yi ittifaki, to kun fi abin nan da shi. Yanzu misali, kun yi saɓani kai da mutum akan shi ya ce annabi ne farkon halitta, kai kuma ka ce a'a, ba annabi ne farkon halitta, farkon halitta alƙalami, in a cikin mutane ne farkon halitta shi ne wa annabi Adam. Zai iya kawo maka hujja ce, ya Allah ce, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika amirtu wa ana awwalul muslimin. Sai Allah ya ce, manzo Allah ce shine farkon musulmi, farkon musulmi ma'ana sai suka fassara shi shine mai farkon halitta. To me yasa kake so ce shine farkon halitta? Ai, ba wai kawai so ake a tabbatar da shine farkon halitta ba, a'a, ana son a kawo farkon halitta dan a kafa hujja da shi kan cewa shine mafificin halitta. To kai yanzu baka da rigima da shi akan mafifici, sai ka ce ni yanzu ba ni da rigima da kai, wallahi billahi tallahi, kaga dai hurufin kasami guda uku ba rantsuwar da tafi tallahi girma, saboda ta baya shiga cikin kowane suna sai lafzul jalala. To ka hada da wallahi da billahi da tallahi, ba wani halitta da ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, babu shi a cikin mutane, babu shi a cikin aljanu, babu shi a cikin mala'iku, manzon Allah na sama da kowa cikin halittar Allah. Kun yi ittifaki kada shi, ko ba ku yi ba, zai ji daɗi ya sassauta, amma yana da wani zafi. Rigimar mu kaga ba kan wannan bane ba, amma rigimar mu tarihiyya ce, waye farkon halitta? Rigima ce ta tarihi, kai ka ce shine farkon halitta, ni na ce ba shi ba. Rigimar ba akan fifiko ba yake, rigima ce akan me? Farkon halitta tarihi ne. Saboda kaga a dan gurin zai iya sassauta ya saurare ka. Yanzu kai kawo hujjar ka ne, in kawo ta ba illa iyaka, kai ahlus sunna kila kace za ka kawo littattafai na Ibn Taymiyyah, yace to shi bai da Ibn Taymiyyah ba, Ibn Taymiyyah wurin sa bakin annabi ne, to sai ka kyale shi, kar ka kawo kowace magana ta Ibn Taymiyyah ko ta Ibn Abdul Wahhab. Shi kuma zai kawo sawi da wane ne wane, sai ka ce to ni ma ban gida da sawi ba, ka kai wata ka ajiye sawi gefe guda, tunda in an kawo sawi ne mai sawi ban yadda ba, in an kawo Ibn Taymiyyah Ibn Al-Qayyim kai ma baka yadda ba, Ibn Abdul Hadi baka yadda ba, sai ka ce to ma ajiye wannan, mu dauko wani abu wanda ni da kai mun yadda da shi, ga Qur'ani ta wani tafsiri kai da shi, dole Qurtubi zai ce ya yadda da shi, da dan bid'a da dan sunna kowa ya yadda da Qurtubi, Ibn Jarir Tabari da ahlus sunna da ahlul bid'a kowa ya yadda da shi. Ibn Kathir kowa ya tafi ce to shikenan mu dauko wannan da muka yi ittifaki da su dan mu fassara wannan ayar da su kada ba mu fita an ta mu fita amma idan kace dole sai ta hanyar da kai ka yadda abokin maganar ka zai yadda ba zai yadda ba shi ma ko bai baka adalci bai da yace dole sai ka yadda da sawi dole sai ka yadda da sha'arani dole sai ka yadda da wani ne shi ma bai baka adalci ba kai ma ba kai masa da jibe idan kace dole sai yadda da Ibn Taymiyyah sai yadda da Ibn Qayyim shi ne ganin bai yadda su ba amma akwai ababan da kun yadda tunda da dama kun hadu akan asalin musulunci to dole akwai ababai da kuka ittifaki akai to suka fara shigowa ta wannan hanyar a takaice dai wato waɗannan mutane guda biyu mafiya soyuwa wajen halittar Allah kenan Allah sa mu cikin su rawahu muslim mai ruwaito wannan hadisi lafazin yatiru ay yusri'u yana mai hanzari shine yatiru sai aka fassara shi da kamar tashin tsuntsu sama kenan lafazin matnuhu yana nufin zaharhu almatn ana nufin zahar wato gadan baya kenan lafazin alhayya ana nufin as-sawt al-harbi wa madhannu shay'in inda ake tsammanin abu ana nufin al-mawadi'u allati yadhannu wujuduhu wurin da ake zaton samuwar abu sai a ce madhannuhu kenan lafazin al-ghunaima bi dhamm al-gha tasghir al-ghanam kamar tasghiri da kalmar al-ghanam sai aka ce ghunaima wa sha'afatu abinda ake nufi da sha'afatu a cikin larabci bi fatihi shin idan ka washi nan dan fataha wala ayn haka aynun maka mata fataha hiya a'ala al-jabali kololuwar dutse daga sama to anan nake so in ce da mu yayan uwa idan muka lura da nassoshin da ke cikin nan gurin wani na iya kafa hujja da su wajen matsaloli guda biyu da yawanci aka fi rigima a kansu a nan ƙasar matsalar ɗaya tana tare da musamman mabiya ɗariƙun sufai ɗaya matsalar kuma tana tare da samari masu ra'ayin jihadi su masu ra'ayin jihadi sai suke ganin cewa a yanzu tun da gari ya lalace gaba ɗaya wato ba a aiki da shari'ar musulunci sai constitution to me ya kamata mu yi mu kaurace mu tafi bayan gari idan muka je sai mu kafa sansani na soja daga nan gurin sai mu umarci dukkan musulmi kowa ya bi ya taho yoyo fitara ya baro garin su kowa ya bar gari a koma can daji idan aka kafa wani dan ƙauye na musulunci a sa masa suna daula islamiyya ko ma me za a sa mata a sa mata daga nan sai a daga tuta sai a samu wani a yi masa mubaya sai mu dawo cikin garin mu yaƙi na cikin garin kamar da wannan samata ta suka yi a menene a can wajen Borno da Yobe a bara yawanci irin waɗannan hadisan suke fakewa da su irin waɗannan hadisan cewa duniya ta lalace gaba ɗaya mutanen sun lalace zama cikin su babu alkhairi dan haka me ya kamata ka yi hijira sai su ce duk kowa ya kaurace kuma duk wanda bai kaurace kuma ba to yayi laifi iri kaza yayi kaza yayi kaza so kawo ayoyi suka sassauke kan mutane suka yi suka su to kaga wannan fahimtar waɗannan hadisai a wannan matsaya to zai zama kuskure domin na farko dai babun Nawawi tun farkon babun ya bude akan cewa janye jiki ɗin nan meye hukuncin sa wajibi ko mustahabi to su waɗannan masu tunanin sukan ɗauki wannan a matsayin mustahabi ko wajibi wajibi sai da idan ma baka yi hijira ka je wurin su bana ganin kai kamar kafiri ne ka kuskure na farko kenan na biyu manzo Allah na magana da mutanen da suke masu rauni wanda ba za su iya tasiri cikin al'umma su ba in ka san ba za ka iya tasiri ba to lallai ka kaurace shi ya fi alkhairi amma wanda zai iya tasiri da ya kaurace da ya zauna wannan shi ya zauna shi ya fi dan za mu zo nan gaban mu ga babi da yake nuna haka din za mu zo nan gaban mu ga babi da yake nuna haka sannan a ciki gaba daya manzo Allah yana magana akan daidaikun mutane bai magana akan kowa da kowa ba daidaikun mutane eh wani zai ga cewa shi yana da raunin da ba zai iya tsaya ba gara kawai ya tafi yasa an ba shi wannan damar wani yana da karfin halin da zai tirjiya zai iya tsayawa an ba shi damar ya zauna ya kawo gyara da zai iya kawo wa cikin al'ummarsa wanda ya zauna ba zai zargi wanda ya fita ba wanda ya fita shi kuma zai zargi me wanda yake ciki ba in kowa ya tsaya akan daidai wannan matsaya wanda hadisin manzon Allah ya yi wa kowa daga cikin su to kaga wannan shine to amma sai mutum ya dauki wadannan hadisai da sauransu sai ya dauki abin nan kaga dan ana magana istihbabul uzla inda fasadin da babin da ake musu kaga hadisi ne da uzla na farko suna abin uzla su suka sa masa suna hijira wanda ita kuma hijira daban take dan ita hijira ba a yi ta sai daga gari zuwa gari ba wai daga gari zuwa kauye ba ba a yi hijira daga gari zuwa kauye uzla ce wannan ba a yi hijira daga gari zuwa daji wannan ba hijira bace ba ana yin hijira daga gari zuwa ina zuwa gari garin farko da aka kaurato masa gari ne na kafirci, gari na biyu da aka tafi zuwa gare shi gari ne na musulunci, yadda hijira take kenan. Shi yasa sahabbai da suka yi hijira sun yi hijira daga Makka, kaga gari ne, zuwa ina, zuwa daji, zuwa Madina, wanda ita ma menene gari ne a daidai lokacin. Makka garin kafirci, Madina kuma garin mai garin musulunci. Sannan da suka yi hijira ta farko ta daga Makka zuwa Habasha, ita ma gari ne zuwa gari. To amma Makka gari ne na kafirci, sai dai babu yancin addini. Habasha a wannan lokaci gari ne na kafirci, dan kiristanci ake, amma akwai yancin addini. Kaga sai suka yi hijira daga garin da babu yancin addini zuwa garin mai yancin addini. A Makka babu yancin komai, su kara zarafin ko na fisun kwabo. A can gurin akwai yancin, amma dari bisa dari ne, ba dari bisa dari ba ne, mutum da dai ba za a ba su damar su yanke hannun ɓarawo, ba za a ba su damar su yi kaza, ba za a sa wani abu dai na zahiri za su yi, je su yi kayan su, amma an ba su dama. To da a ce an hana ka dari bisa dari, da kuma inda za a ba ka damar ka yi 30, 50, 60 cikin dari, ina ya kamata? Gara ta inda ka cikin dari. Da haka sai sahabbai suka yi hijira daga Makka garin kafirci zuwa Habasha, ita ma a wannan lokaci gari na kiristanci. Amma saboda mai? Saboda nan babu damar yin addini ko kaɗan, can ku akwai wata dama ko yaya. To dan Allah a yanzu, a nan Kano da Kaduna da Sokoto, akwai dama ta yin wani bangare na addini ko babu? To sai mutum ya ƙaurace mata zuwa ga wani wurin da yake yamci ne, ba gari ba ne, ba ma gaba ɗaya. Sannan ya sa a fasa suna hijira. Kaga gaba ɗaya ayoyin hijira daban da ayoyi ko hadisai da suke magana akan al-uzla, wanda akwai sunan shi uzla, wanda kuma sunan sa ne hijira. To kaga inda khalifin yake, karantar ilimi yake gadar da irin wannan mummunan fahimta. Sai mutum ya takuta ababai guda biyu masu bambanci da juna. Ina fata mun dan samu dai wani abu na wayewa da tare da wannan matsala. To mutane na biyu da suka yi kuskuren fahimtar wannan hadisai su ne sufaye, su kuma suka kafa hujja akan wannan dangane da yin halwa. Kaga su ma dai malamai sun sa abin suna mai uzula, su kuma dariƙa sun sa masa suna halwa. Kaga tun daga suna ma daban-daban ne. Dan shi mai halwa ai ba bayan gari ke fita ba, a cikin gari ma zai iya zama ya yi halwa, a tashi cikin wani gida a ɓoye a cikin ɗaki yadda baya ganin haske, a bashi wani zikiri ya rinka yi, baya zuwa sallan jam'i, baya zuwa sallan juma'a, zai yi halwa ko ta kwana 40 ko ta kwana 50. To kaga a nan gurin waɗannan hadisan za su taimaki wannan matsalar, ba za su taimaki wannan matsalar ba. Wannan ya ƙaura cewa garin ne gaba ɗaya ya fita bayan gari daga cikin dabbobinsa, saman dutse da gargashin dutse. Amma shi mai halwa in a cikin gari yake a kulle yake a ɗaki, in ma a bayan gari yake to ya yi bakkare a kulle yake a ɗaki, baya noma baya kiwo, ba kawai abin da ke sai sikiri kawai. To kaga wannan hadisan za su goyi bayansa? Kaga wannan hadisan ba za su goyi bayansa ba. Dan haka bai kafa hujja da wannan hadisai da ire-irensu wajen halattun halwa. To alal haƙiƙa ya jahilci hadisan, kuma ya jahilci halwa, dan babu alaƙa da juna ta kusa ko ta nesa tsakanin halwa da kuma su waɗannan hadisai. Dan mai halwa ma tukuna kaddara da yake bincikansa, ina ma a ce zikirai yake yi waɗanda suke tabbatattu daga manzon Allah. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi azim. Ina ma wannan yake. To ba waɗanda suke ba, waɗansu zikirai suke waɗanda aka ba su a tariƙance, ba a sunnance ba. Ɗaya kenan, ina ma lokacin da ya ji ana wannan zikirai na manzon Allah, mai kiran sallah fara Allahu akbar Allahu akbar, sai ya dakata ya ansawa mai kiran sallah kiran sallah. Cikin duk abin da mai kiran sallah faɗa, yana faɗa wajen hayya ala salati hayya ala falahi, zai ce mai la haula wala quwwata illa billah. An ƙare ya yi salati ga annabi, salatul ibrahimiyya, sannan ya karanta Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma, sannan ya yi addu'a, sannan ya yi alhamdulillahi rabbana bil islam din zuwa ƙarshe. Bayan ya yi wannan nan take ya dakatar da zikirinsa, ya tashi ya alwala, ya tafi masallaci, ya zauna a sahun gaba a daman liman, ya yi tahiyyatul masjid, yana jira liman ya fito. Idan an gama kuma ya yi nafila, sannan ya dawo ya zo ya ga ya sake komawa kalwa. Haka mai kalwa yake yi? Mai kalwa baya sallar jami'i, sallar jami'i kuma wajibi ce. Mai kalwa baya zuwa juma'a, juma'a kuma wajibi ce. Mai kalwa baya bin manzon Allah cikin lafazan da ya amfani su wajen zikiri, bin manzon Allah kuma wajibi ne, kuma dole ne. Kaga ina zaka hada kalwa da wadannan hadisan? Bayna huma kama bayna sama'i wal ardh, kin ratin da ke tsakanin sama da ƙasa shi ne ratin da ke tsakanin kalwa da wadannan hadisai. Da haka da ƴaƴan uwa, yana da kyau lokacin da muke karanta hadisan manzon Allah, na farko mu karanta su da kyakkyawan niyyar fahimta muke so mu yi. na biyu duk abin da ya gagare mu a larabci su ce mu koma kan sharhin malamai ko mu duba mahanga ta tarihi. Wannan hadisai da suke zuba a nan gurin ba yau ne za a fara aiki da su ba, an yi aiki da su tun shekara 1000 da wani abu da suka wuce baya. To sai mu duba fahimtar su waɗancan magabata game da waɗannan hadisai da fahimtar mu mu ta yanzu, in ta dace da juna lallai fahimtar mu ta zama mai daidai, amma in fahimtar mu ta ci karo da tasu wannan ne ake tsammanin ya dace da daidai su, mu sai mu gyara ta mu karkashin hasken tasu fahimtar. Amma idan muka ce tabu sai daidai kowa ya fassara hadisin manzo Allah ya ga dai gada ba, a'a ya dawo hadisi ya fassara mutane gurgurda yadda yake jin haka suke so su ji, to wannan ba tsoron Allah ba kenan, ba kuma ilimi kenan, ba kuma takawa kenan ba. Ilimi amana ne ya yan uwa, dole mutum ya faɗa mutane abinda ya yi imanin shi ne gaskiya. Kamar yadda wani mai hikima ke cewa wajibin ka ne ka faɗi abinda kai aqidarka a gaskiyarka a aqidarka ta zuci wannan shi ne daidai, amma ba wajibin ka bane mutane su yadda ko ka yadda, wannan ya rage nasu. Amma gurgudan wannan kyakkyawan niyyar daka, gurgudan da fatar daidai da zaka nemi ka lalubo daidai, to gurgudan yadda Ubangiji ta Allah zai sanya albarka sai mutanen su fahimta. Amma idan ka ce bari idan na faɗi kaza kila za mu rigima da su, bari kar in faɗi kaza, bari in faɗi kaza, in na faɗi kaza kila ran su zai faɗi, in na faɗi kaza na saba abin da suka gada iyaye da kakanni, bari kawai in ce musu ba komai da ai dai, to abin da zai faru shine daga fushi, to Allah zai so shi kuma zai sa mutanen su yadda da shi daga ƙarshe. Kaga wannan ba karamin ma'auni bane ba, a ce tun farko me ya kamata ka nema, yadda mutane ko yadda Ubangiji, yadda Ubangiji ko mutane sun kinka Allah zai soka daga ƙarshe, shine ke juya zukata din sai su zo kuma su soka. Amma idan tun farko ka nemi yadda su mutane ba Ubangiji ba, Allah zai kinka kuma ya sa zukatan da ko sun soka a da kuma su zo suna kinka. Allah ta mu gane. باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جمعهم وجماعاتهم باب da yake magana dangane da fallar cakuduwa da mutane, wa huduri jumaihim da halartar sallolin su na juma'a, wa jama'atihim da halartar kuma jam'in su na kamsu salawati, wa mashahidil khairi da dukan wadansu taruka na alkhairi, taro na dauran aure alkhairi ne, inda hali sai ka je taro na wane ya rasu za a yi masa sallah alkhairi ne, taro na za a binne wane alkhairi ne, an haɗu a wurin wane don a duba shi ba da lafiya alkhairi ne. Babin da ke nuna falalar hakan, wa majalisar zikiri ma'ahum, ladartar majalisar zikiri tare da su. Abinda ake nufi da majalisar zikiri su ne majalisar ilimi, su magabata sukan ce azzikir suna nufin al'ilm. Wa iyadati maridihim da duba mara lafiyansu, wa huzuri janaizihim da halartar janazarsu, wa muwasati muhtajihim da taimakawa mabukacinsu, wa irshadi jahilihim da shiryar da jahilin cikinsu, wa ghairi zalika da wani haka min masalihi, da wanda yake ya dace addinin cikinsu da sauran waɗannan, ga duk wanda zai iya wannan su cutar da kai, kai hakuri kai kuma ka kauce yadda ba za ka cuce su ba. Huwa al-mukhtaru alladhi kana alayhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, shine zababban abin da annabi ya kasance a kansa, zababban abin da annabi ya kasance a kai. Yana cikin Makka bayan an turo shi manzon, ya kamata da ya gude ya bar Makka ya koma cikin kogo ya je ya rama sa, amma dan haka yana cikin Makka a fada masa ba dadi ya jure, a ce sahir, a ce kahin, a ce majnun, a ce kazzab, duk ya jure. A lokacin yana dama da ya fita bayan gari ba ruwan shi da bakan ba ruwan shi da abin da, amma sai tsaya a cikin bakan ya jure. Tare cewa kuma a Makkan a wannan lokacin Ka'abar da yake zuwa ya yi sallah a ciki ko ibada a ciki, adadin gumakan da ke ciki su ne adadin kwanakin shekara gunki 360. Ma'ana a lokacin da munin Makka da munin Kano wanne bi, halin da Makka take ciki a wannan lokaci da halin da Sokoto da Maiduguri suke ciki a yanzu wanne bi. Makka da Makka ya gumo ne, amma manzon Allah ya zauna a ciki bai yi hijira, wato ya fita bayan gari ya shiga cikin wani dutse ya boye ba, irin yadda samarin mu suka yi hijira suka tafi wato a yarishanci cikin yankin jihar Yobe, suka kawar cewa Maiduguri ko suka kawar cewa Kano ko suka kawar cewa Sokoto. Sai manzon Allah ya tsaya ya farlanta aqidarsa cikin jama'a da karfin halinsa da hikimarsa da kwazansa, har jama'a suka fahimta, yau wancan ya musulunci, yau wancan ya musulunta. Tun ana mutum uku, hudu, biyar, aka kai mutum 40, aka kai mutum sun kai 80, aka kai sama da haka, har aka samu karfi aka je aka hijira aka fita daular musulunci, har aka zo aka cinye Makkan gaba ɗaya cikin ruwan sanyi. To kaga wannan shine abin da ya kamata mu fahimta a addinance. Ina ma na yana nufin manzo Allah da ya
wani tasiri a nan zaman shugaban Makka kenan ya nuna rikici kenan kawo ainihin Abbas haka ma'ana magana da kake tabbatar da
cewa me
ta cewa mutum ya tsaya idan har zai iya
kawo tasiri
gare ko miro ne ya fi kawo ciki ne ya nuna zaman da yake ne ya tsara da kuma wancan bayani
kwarai da gaske zaman da ya cikin Makka ba bai yi tasiri ba ya yi tasiri mai yawan gaske bai bar Makka ba sai da daular ta kafa a ina Madina dan haka sai ya bar gari ya koma gari ba ya bar gari ya koma daji ba dan lokacin da mutanen Madina suka zo suka musulunta suka yi masa alƙawari cewa ka zo garinmu za mu tsare maka abinda muke tsarewa kawunanmu da yayanmu za mu baka abinda za mu baiwa kawukanmu da yayanmu haka suka ce da shi suka masa baya akan wannan tare da haka sai manzo Allah ya tura masu share fage Abdullahi ibn Ummu Maktum da Mus'ab ibn Umair yace ku tafi tare da su ku kira wanda bai musulunta ba wanda suka musulunta ku karantar da su aka assasa su ta fuskar ilimi suka kare yawa ya kai yawan da lalle sun zama gari akwai mana wanda bai isa zuwa tuge su ba sun yi karfin da ba za su tugu ba sannan sai Allah ya yi hijira ya yi umarni ga annabi su tocewa to fita ka tafi can wurin ina ba za mu fahimta da haka Imamu Nawawi yake cewa wannan huwal muktarul ladai kana alaihi rasulullah shine zababban da abin da annabi ya kasance a kai wasa'ir al-anbiya da sauran annabawa sallallahu wa sallam wa alaihim sai da mutun Allah tabbata gare su wa kadal khulafa'ur rashidun haka halifofi masu shirye suwa wa man ba'dahum min as-sahabati wat-tabi'in da wadanda ke bayan su cikin sahabbai da tabi'ai wa man ba'dahum min ulama'il muslimin wa khiyarihim da wadanda suka zo bayan su cikin malaman musulmai da zababban su wa huwa madhhabu akthar at-tabi'in wa man ba'dahum shine madhhabi na mafiya yawan tabi'ai da wadanda suka biyo bayan su wa bihi kana shafi'i haka imamu shafi'i ya fada cewa in zaka iya tasiri a gari koda mutane sun lalace to ka zauna ka gyara abinda zai iya gyaruwa ya fuka kaurace ya fuka gudu ya fuka ka janye jikinka wa ahmad haka imamu ahmad dan hanbal ya fada wa aktharul fuqaha radiyallahu anhum haka mafiya yawan malaman fiqh suka fada Allah ya yarda da su ajma'ina gaba daya qala Allah ta'ala imamu an-nawawi ce Allah madaukakin sarki ya ce wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wa tukuyte mukikkeniya akan ayyukan da'a kuyte mukikkeniya akan abin da ya shafi takawa wato kenan zama ka koyar da mutane zama ka ilmantar da su zama ka yi da'awa ga wanda yake da karfin halin da zai wannan sannan yana da ilimin da zai wannan gurgurdan ilimin sa sannan yana da guzuri na hakuri da juriya dangane da cutarwa mutane to ya fi alkhairi sama da mutum ya binna amma idan mutum mai rauni ne to sai waɗancan hadisi na baya je bayan gari ya je ya zama su da yan dabbobinsa yana tsara sallah yana yin abin da zai iya da addini wal ayatu fi ma'ana ma dhakartuhu kathiratun ma'luma ayoyi dangane da ma'anar wannan abin da na ambata maka suna da yawa kuma sanannu ne ba sai an kawo su gaba ɗaya ba ina ga sai mutakaita a nan abin da muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma ubangiji ta Allah shi ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wannan yana tafiya yana tambaya dangane da cewa saboda halin da muke ciki a wannan ƙasa ana amfani da constitution da kuma ɓacin mutanen ciki meye mafita ko meye laifin wanda ya hijira habada Allah kaga baka fahimci darasin ba ma kenan ko kuma ka rubuto tun kafin a yi darasin amma dai in dai sai dai mu baka shawaran ka sake sauraron kansa din ko kuma ka sake duba babin kai da kanka wannan na cewa a cikin hadisin babu tauba da ke cikin wannan riyadu salihin hadisin Ka'ab ibn Malik da bai je yakin Tabuka ba akwai wani wuri da manzo Allah ce kun aba khaytama me yake nufi da wannan manzo Allah ya ango dishi dishin mutum daga nesa sai yake cewa ina ma aba khaytama ta ne kuma sai ya zanto abu khaytama din ne ma'anar kun aba khaytama abinda yake nufi kai ina ma dai abu khaytama ne ba wai wani mutum ya gani wanda ba abu khaytama ba da yace kun aba khaytama kasance abu khaytama sai mutum ya zama ya rike da ya zama abu khaytama ba haka yake me yake da kun bai kuna Allah ne kadai an gane ku inna ma amruhu idza arada shay'an yakul lakum bikum amma manzo Allah ya ga dishi dishin mutum daga nesa ta yadda gashi kana ganin alamar mutum amma baka iya shaida kowaye
da sai manzo Allah ke fatan ina ma abokai sama ne, shine ce kun abakai sama, abin nufi kai mai zuwan nan ina ma abakai sama ne shine kalmar take nufi, da haka yana zuwa kuma sai gashi abokai sama din ne kuma. Wannan sai ya halatta mutane su mayar da makabarta ta zama hanyar wucewa zuwa waɗansu wurare, a'a idan aka yi haka an keta alfarman makabarta, amma idan kana nufin fili ne aka ware don makabarta, an fara binne mutane a wani sashi na filin, wani sashi kuma babu komai, sai mutane suke bi ta wannan wurin da babu komai, to wannan babu laifi. Amma idan ta tsakiyar makabartar ake bi, to wannan zai zama akwai laifi kenan, don bai kamata a ce makabarta an maida ta hanyar wucewa ba, don wannan zai bayar zuwa ga keta alfarman kabari din da taka kaburbura ko da sani ko da rashin sani, wanda wannan kuma ya sabawa doren shari'ar musulunci. Ya yi tambaya kan wani hadisi, sai dai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zan duba an gani. Na'am. Na zinka.
Kamar da irin musulmi ko kuma musulmi da muke shiga cikin harkoki ko kuma ya kuma kan yara da muke dattara na kasu misali kamar gwamnati haka ta ne, domin ya za a iya samun
a'a, to ai kai ma wannan kana mai damar da abin nan, wato kuna bani mamaki wani lokaci sai mutum ya yi magana har makogwaransa ya zafi, amma idan mutum ya yi tambaya sai gaggawar yanzu a cikin nace duk wanda zai iya jurewa me ya kamata ya yi, wanda ba zai iya jurewa me ya kamata ya yi, kaga na riga na gama baka ansa tuntuni, duk mutumin da zai iya turjewa ya iya kawo gyara ko ya yake, to ya tsaya kawo gyara shi fa alkhairi sama da a ce ya kaurace. Duk mutumin da kuma ba zai iya kawo gyara ba, mutane za su yi tasiri a kansa, to shi kuma ya kauce shi ya fi alkhari, an riga an gama magana. To amma mutane ba sa iya kawo gyara kuma sun tsaya sun shiga cikin barna su da kansu, to ya zaka yi da su, ai da ma can wa ake so, me yasa aka ce mutum ya fita ba da akwai mabarnatan ba, to wani ya zo ya kala wa taron sa yawa ya zaka yi da shi, saboda haka ya kamata mu kiyaye. Sannan kuma janye jiki baya nufin dole sai mutum ya gudu bayan gari, ko da kana cikin gari za ka iya takaita mai haɗuwarka da mutane sai wanda ka tabbatar cewa lalle zaka kubuta daga sharrinsu, daga fadawa cikin aikin barna. To duk mutumin da ya tsara haɗuwar shi daga mutane ya zanto cikin alheri ne, yanzu akwai wanda za a ga daga nan da an tashi daga wurin karatu ya yi sallan nafilarsa, da ya tashi ba inda zai zarce sai gidansa, kaga wannan ai ba karamin alheri ba ne ba. To wani kuma kila bayan ya tashi daga nan wurin akwai wani dandali na abokanai ana can ana jira, kila sai da karfe 10 za a fara zama, to kaga wannan ai ba karamin hasara ba ce a cikin rayuwa. Karfe 10 mutum zai iya fara zama kuma a yi ta hira ko a falon gidan wane ko a wani kwata, wanda ya fi muni ma irin wanda a gindin kwatami sun sa benci kuma sun zura kwatami ido suna ta shaka kuma ana ta hira ana ta shirme da harbaci, mutum ba zai tashi daga wajen ba sai karfe 12 da dare ko karfe 1 da dare, kaga hasarar rayuwa kenan, hasarar rayuwa kenan. Yasa ba wanda yake burgewa irin wanda yake da ya zo masallaci an yi sallar magariba, inda karatu a yi, in ba karatu yana daga cikin masallaci a gefe da Qur'anin sai na nazarinsa, an tashi daga sallar isha'i an riga an rabu shi kenan, an gaisa da mutane haɗuwa wurin karatu suka ci tana da daɗi haka, duk wanda ka gani ka ga alkhairi ya haɗa ku, ba wanda aka alƙawarin da shi cewa in ka zo ungwagwaro da za ka samu kaza, kowa ƙarfin imaninsa da imani da aƙidar da za a karantar da shi a wajen ita ta turo shi, to wannan haɗuwar ka ga kenan ba yadda za a koyi rigima da mutum. Amma idan kuka haɗu a wajen wani mitin na siyasa ka zo da buƙatar ka ta kai kadai, shi ma da buƙatar shi ta shi kadai, kila za ka yi ƙoƙarin kafin a shigo ku yi mitin ɗin Jakin Bene, wani mitin da Malam Aminu Kano ke cewa mitin ɗin Jakin Bene kai da wani ku ɗan wari, ya me ya zo da shi, me zo da shi, to ka kawo kaza zan goyi bayan ka, duk kun yi gurufin ɗin kanku ko wani rigima da wani, kaga wannan daban da haɗuwa wanda take mutum ya haɗu dan addini ko dan wani shi da addinin musulunci gaba. Saboda haka dai abin da nake nufi a nan gurin ƙauracewa ba lallai bane ba sai mutum ya zama ya bar gari ko ya abin nan da sauransu. A cikin gari za ka iya zuwa wajen aikinka, da ka taso daga wajen aiki ka tafi gida, in kai ka fito daga gida za ka je wani wuri da ake karatu, a wani baya da lafiya ka je ka dubo shi, kuma ka kiyaye ladabba na duba mara lafiya, duba mara lafiya ba a yawan surutu, ka je ka zauna minti 5 minti 10 ka kammala, to wani Allah ba da sauki kai tafi ka kai masa addu'a ta alkhairi, amma kai minti 10 mara lafiya yau. karin matsala ce ta tare da mara lafiya, ko a mayar da wurin mara lafiya kuma ya zanto dandalin hira, wane na wane ayi yana asibiti wurin wa alama so ne sai mutane musu zo a tare maka kuma baka da lafiya. Akwai mara lafiyan da ko magana baya son ya ji ta mutane, damar su take, amma sai mu je mu tare, mata su zo su taru, ƴaƴa su zo su taru, kowa su taru, wannan kuma alamar so ne duk wanda bai je wajen ba ce ai wani bai zo ba, tun ranar da ya zo bai kara dawowa ba. Wannan dai idan muka kiyaye ladabba na duba mara lafiya yana da kyau, sai mu ji daɗi shi ma ya ji daɗi sauransu. To ko a cikin gari ka tsara kanka ya zanto cewa haɗuwarka da mutane cikin abin da yake alkhairi ne, to mutum ya huta. Magabata irin da irin su Ibn al-Jawzi sukan kimanta lokaci da wato komai sun tsara shi a cikin rayuwa. Ibn al-Jawzi yake cewa idan rigarsa ta yage ko hancin takalminsa ya tsinke sai ya ɗauke shi a ajiye, in riga ta yage ya ɗauke ta a ajiye. Sai ranar da wani ce zan zo wajen ka ziyara, sai ce to ranar gyaran takalmina kenan. Ka kawo masa ziyara da kun gaisa haka, shi kuma ya ɗauko yana gyara hancin takalminsa kuna hira, kaga dai shi bai hasara ba. Yana fatin rigarsa kuna hira, daidai lokacin ka ya kare sai to shi kenan, in ya karasa ya karasa, bai karasa ba sai ajiye, sai ya buɗe littafansa ya ci gaba da karatu ko wani abin da zai amfani. Sai ranar da wani maziyarcin zai zo ya ɗauko ya karasa wannan fashin ko ya karasa ɗinke wannan hancin takalmi. Wannan kaiwa ne matuƙa wajen kimanta lokaci, kaiwa matuƙa wajen kimanta lokaci. Na'am. Aya tana magana akan haramcin riba ne. Allah ce la ta'kulu riba adhafan mudhafa, kar ku ci riba ninkin ba ninki, domin nau'ikan riba akwai riba ta al-fadlu, akwai riba ta an-nasi'a, akwai riba ta ad-dayn, riba ad-duyun kenan ko riba ad-dayn. To galibi riba ad-dayn ita ce take zama adhafan mudhafa, musamman irin wanda ake yanzu a bankuna a zamanance, a bakarance na 100,000 kuma a ce ribar kashi 10 ne cikin 100, ma'ana a kowane wata kashi 10 cikin 100 na wannan dukiyar za ta shiga, a kowane wata ko bayan kowane tazarar lokaci. Kaga kenan idan aka yi wata biyu a madadin 100,000 ya zama 100,000 da nawa da 20, idan aka yi wata uku, idan aka yi shekara sai ya ga abubuwa kuɗi ta suna 100,000 sun kai yawa, mulin ta wani ita ce mafi munin riba, a da'afan mudha'afa kenan, wata kullum ala allakum tuflihun. To ba wai ita kadai ce aka haramta ba, amma wannan aya ta yi magana a kanta, amma nau'ikan riba kuma na waɗansu wurare na ribar fadli da ribar nasi'a su kuma sun zo cikin hadisai ko karkashin faɗin waɗansu ayoyin da suke magana akan riba. Dan kila wani ya ce to wannan kadai aka hana riba ta a da'afan mudha'afa, in bata zama a da'afan mudha'afa ba ya halatta. To kaga kuskuren fahimta kenan. Na. Duk wanda ya je wani aiki na haramun, shi wannan duk kuɗin da ya samu shi ne zai zama abin tambaya a kai. In ya baiwa wani wannan kuɗin, shi wannan mutumin ya ci, shi halale shi. Tunda ya karɓe shi da sunan kyauta, maza Allah ba yana ma'amala da Yahudawa ba? Yahudawa kuɗinsu da ke hannunsu duk na menene? Na riba, kuɗaɗen riba ne. Da Ubangiji ta Allah ya ce musu sama'una likazibi akanuna lissahud. Sannan taraka firamin rusaru na filisbi wa akilihimu sahud, suna yawancin wato ainihin rashawa, suna yawancin riba, suna kaza. Amma tare da haka Behuda zai kira wa annabi gidansa ya dafa masa abinci ya bashi, annabi ba zai ci ba zai ci ba ya ci, saboda shi a wurinsa, kai a wurinka da wanda ya je ya sana'ar barna ya baka kaci, wato ba haramun kaci ba, kai da kaci shi ne yayi mai ya ci haramun. Baba Yahudiya ta kawo cinyar akuya ta bai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bata sa dafi a ciki wanda manzon Allah ya ci. A nan gure inda bai halatta ba cin dukiyar mutumin da yake ta'amuli da wani abu na abin nan, sai a ce wannan bai halatta ba. Amma abinda malamai suke magana a kai cewa cin abu so ɗaya so biyu don wata munasaba ya sha bambanta cin abu kullum kullum, domin idan gawa ne na aikin barna kuma kullun shike ce da ni in karba kullun kullun kuma na san sana'ar da yake ya samu wannan ba ta da kyau a fakaice kamar na yadda ne da wannan sana'ar ta shi da wannan aikin to sai in samu zunubi ta hanyar amma ba ta hanyar na ci abin ba dan karin karfafe shi ya kamata in nuna masa haramcin abin ina ba za mu fahimta alaikum salam yo ai ita zakka da ma ba wai baitul mal ba ake kai ta ba dan baitul mal akan aje wadansu dukiyoyi da na musamman ko na hubusi ko na kaza zakka da an karbe ta bayar da ita ake in kaga an rike ta to zuwa dan lokacin da za a gama tsadin raba ta ne ko kasafin ta idan mutun ya bayar da zakka shi kadai shi da wanda ya cancanta a baiwa zakkarsa ta yi idan kuma ya bayar ta hanyar hukumar zakka shar'antacciyar hukumar zakka to kuma zakkarsa ta yi dan a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a ga wadansu sahabbai din sun bayar da zakkarsu ta fuskar ta hanyar manzon Allah cewa ya raba wadansu wadansu kuma sun raba su kadai akwai wanda ma ya fitar da zakkar ya zo kawo masallaci ya aje kawai idan mabukaci ya gani ya dauka a lokacin sahabbai sukan yi haka dan mutum ya fitar da zakka mai yawa sai ya zo cikin masallaci sai an aje da an gani kawai an fahimta zakka ce ba ga shadisin da makaranta ba cikin rayuwar sarina a farkon babu ma kafin aje ko ina wani ba Allah ya zo ya aje zakkar sai dan sai ya zo gani shi kuma ya ga kudi na zakka bai dauka na babansa bane ba sai ya dauka da ya zo gida ke cewa baba ina samu kudi yau wani ya kai zakka masallaci na dauka sai ce ni ne ka ko bai halatta ba kai dana ka ci zakka ta ce a'a to ai ni ba kai ka bani ba na gata a cikin rubun zakka a musu suka garzaya wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun yi raba musu musu yace la laka ma akhadta ya yazid wa laka ma nawaita ya ma'an yace kai ka yazid abinda ka dauka ya zama naka take cinye kayan ka kai kuma niyyar ka ta zakka ta yi tunda ba shi ya dauka ya ba su da hannunsa ba hannun shahid a nan gurin kaga ba kwamitin zakka ko hukumar zakka ba ba kuma zakkarsa ta yi dan haka idan mutum ya ba hukumar zakka da aka aminta da ita cewa za ta raba zakkarsa ta yi idan ko mutum ya raba shi da kansa ba tare da ya ba hukumar zakka ba haka kuma zakkarsa ta yi alaikum salam magana wannan babu eh
wani kamar irin wajen mazuwa wannan da idan mutum ya haka kira su musu ba ai
kure idan mutum ya yi mai
aka
yanzu kai mai hada wannan magana ta da abin da makaranta a kusaya kusaya mace eh ai shi yasa ne ban ga ba abin da ya hada maganar ga dattawa kwata kwata
shi a misali na ga wani an yi magana cewa wurin nan da yi
su wurin da mafiya ku dan saurara mana banji ba mai meta inda magoza suke
eh akwai musulmin a wurin wasu akwai kuma wanda wa musulmin magoza
eh wato magoza suna ta kula da musulmi haka
ko kuma su ba ne ke idan kristan mu ta kiristoci na wasu rayu suna zuwa suna da su mu kuma kuma ba mu zuwa
to wai waye ce karkaje can a cikin magana ta ka fahimci na ce kar a je inda maguzawa suke a yi musu wazi kun fahimci wani a cikin magana ta to a kai ka fahimci wani a cikin magana ta ni dai ban ce ba kar a je inda maguzawa suke a musu wazi haslan ma mai na karfafa maganan wazi lokacin da na ce idan mutum yana inda barna take zai iya gyara ta me ya kaurace mata ko ya zauna cikin ta ya zauna ya gyara ta wannan na take ce na ce Kano na ce Wudul na ce Sumaila na ce Sitti na ce ina duk inda barna take kana zaune zaka iya gyara ta sawa'un a cikin gari ko a bayan gari babban gari ko matsakaicin gari ko maraya ko abin nan zaka iya gyara ta to ka zauna cikin ta yafi ka kaurace mata wa alaikum salam babu zakka a cikinta kamar yanzu a nan masallacin mu ce mun kafa kwamiti muna tara kuɗi don wani ayyuka na musulunci ko dan wa'azin magwazawa sai kudin suka yi kauri ta yadda har aka bude wani kanti ana sarrafa kudin don su karu wannan kudin babu zakka a cikinsu don ba kudi ne mallakar wani mutum shi kadai ba dukiya ce ta musulunci babu zakka a kansu tambayar karshe kenan
karin bayani da yake game da
manufarsa eh
amma kana ko da hanyar nan ya zama to an ware shi sosai ba ba abin da mutane sai wajen
idan aka ware katon fili a makabarsa sai larura ta hanya ta sa kafin a zo nan a rika binne mutane aga ya dace a keta hanya saboda nan unguwa ce can unguwa don a hada hancin wannan unguwar da waccan a daidai wurin da ba riga an fara binne mutane ba mu dafi wannan da ba a shi yasa muka ce a can gurin filin da mutane ba a riga an fara kai mutane ba ya halatta a yi bin a wuce amma muna magana a filin da an binne mutane kuma a mayar da shi hanya wannan bai halatta ba ta kowace hanya to ina ga sai mu dakata haka subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk man yahdihi allahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار بايعك يا هو السلام عليكم ورحمه الله barkamu da saduwa a wannan yammaci na Lahadi wanda ya dace da 19 ga watan 1 watan Al-Muharram a wannan shekara ta 1426 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina ina godiya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya kaddara haduwar mu a cikin masallaci wanda masallaci daki ne daga cikin dakunan Allah babbar ni'ima ce Ubangiji ta'ala ya baka ikon zuwa ka saurari abinda za a karanta maka na ayoyi daga cikin littafinsa da hadisai daga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko faɗakarwa a masallaci ko yaɗa ilimi a cikin masallaci ɗaya ce daga cikin hanyoyi da ake raya masallaci da su manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cikin hadisin da إمام مسلم يروي تو دغ أبي هريرة يتي مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده با عند ذا متانيس هتو أو نتاكي تكن تاكن الله وتو مسلاتي أتكن مسلاتي yatluna kitaballahi suna karanta littafin Allah a tsakanin su da juna wa yatadarasunahu bainahum kuma suna darasin littafin Allah a tsakanin su babu yanda za a yi sai haka illa nazalat alaihim sakina face sai nutsuwa ta sauka akan su wato za a samu kowanne ɗaya daga cikin su cikin hali na nutsuwa cikin hali na bayar da saurare da kulawa dangane da abin da za a karanta masa sannan wa gashiyatuhum rahama face sai rahama ta lullube su gaba ɗayan su sannan kuma wa haffatuhumul malaika face sai mala'iku sun kewaye su sun yi musu da'ira sannan kuma wa zakarahumullahu fi man 'inda ba inda za a yi mutane su haɗu a wani ɗaki cikin ɗakunan Allah wato masallaci a cikin masallatai yatluna kitaballahi suna karanta littafin Allah a tsakanin su da juna wa yatadarasunahu bainahum kuma suna darasin littafin Allah a tsakanin su
babu yanda za a yi su haka illa nazalat alaihim sakina, face sai nutsuwa ta sauka a kansu, wato za a samu kowane ɗaya daga cikinsu cikin hali na nutsuwa, cikin hali na bayar da saurare da kulawa dangane da abin da za a karanta masa. Sannan wa ghashiyat umur rahama, face sai rahama ta lullube su gaba ɗayansu. Sannan kuma wa haffat humul mala'ika, face sai mala'iku sun kewaye su sun yi musu da'ira. Sannan kuma wa zakarahumullahu fi man inda, sannan Allah zai ambace su a fadar shi ta mala'iku. Wannan falala ce bawa ya samu kanshi cikin wannan hali. Don haka nike roƙon Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sa wannan hadisi ya gaskata a kanmu gaba ɗayanmu. Abinda za mu tattauna a kai a yau, ko abinda nake gani ya kamata in ja hankalin ‘yan uwana musulmi a kansa a yau, a hakikanin gaskiya rayuwarmu musamman ta matasa tana da waɗansu matsaloli daban-daban. Matsalar ta taƙaita bane a birane hatta zuwa ga ƙauyuka. Sannan kuma ba wai a nan cikin jihar Bauchi kaɗai ba, kusan abin ya zama ruwan dare ga galibin manya-manyan birane namu a nan arewacin Najeriya. Akwai matsaloli waɗanda matasa suke fuskanta suke fama da su. Daga cikinsu akwai kangare ma iyaye, ka samu matasa ba sa ganin girman mahaifansu, ba sa ganin girman wanda ya ɗora su shekaru, ba sa ganin girman malamansu, ko malamai na addini ko malamai na boko. Wannan matsala ce wanda kowa ba zai iya musu a kansa. Sannan abu na biyu, sakaci da ilimi, ilimin addini da ilimi na zamani. Wannan yana ɗaya daga cikin abin da matasanmu ba sa ba shi kulawa, ba su ɗauke shi da muhimmanci ba. Burgewa ne mutum ya yi fashin zuwa makaranta, kuma burgewa ne idan mutum ya je makaranta ɗin ya gudu lokacin tashi bai yi ba. Wani lokacin burgewa ne cinyewa ne a tsakankanin matasa, lokacin da malami ke sharhin wani abu a gaban blackboard yana rubutu yana bayani, ɗalibi ya fita ta window ya yi tafiyarsa. Sannan matsala ta uku daga cikin matsalolin da suka kanan da ɗaya matasanmu, wato zaman kashe wando, zama na hira, zaman ɗumama banci, zama na surutu da zura ido. Wannan wani abu ne wanda ya kanan da zama daga cikin matasanmu. Sannan abu na hudu, tasirantuwa da al'adu na Turawa, ko kace al'adun kafirai waɗanda ba na musulunci ba, sawa'un wajen sanya tufafi da kuma wajen gudanar da al'amuran rayuwa na yau da gobe. Wannan ita ma matsala ce da ta kanan da zama daga cikin matasan. Sannan abu na biyar daga cikin ababen da suka kanan da a matasan ko ya zanto ruwan dare a tattare da su, rashin tausayi, rashin jin kai. Wannan rashin tausayin ya shafi tsakaninsu da mahaifansu, tsakaninsu da yayyansu, tsakaninsu da kannansu, tsakaninsu da kowa. Wato kamar mutum yana rayuwa ce tashi ta shi kadai, kansa kawai yake wa tunani, baya tunanin cewa yana zaune cikin al'umma. Ba na tsammanin cewa akwai wanda yake da ƙarfin halin da zai iya ƙaryata ni kan wannan abin da na lissafa. Sai dai ya ce na rage akwai ƙari na cikin ababen da ba faɗa ba. To idan muka ɗauki matsala ta iyaye, kangare ma iyaye da kangare wa na gaba, da rashin ɗa'a, wannan alama ce ta taɓewa bawa ya samu kansa a cikin wannan halin. Domin iyaye suna da girman haƙƙi a kanmu a matsayinmu na musulmi. Ubangiji ta'ala ya tabbatar da haƙƙinsu cikin littafinsa mai girma a wurare daban-daban. Don ya nuna girman haƙƙin iyaye ma sai ya haɗa shi da haƙƙin Allah cikin aya ɗaya. Haƙƙinsa shi Allah da haƙƙin iyaye. Haƙƙin Allah shi ne bauta, haƙƙin iyaye shi ne a kyautata musu a yi musu ihsani. ubangiji ta'ala ce wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana sannan kuma yace wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana wato ku bautawa Allah shi kadai kada ku hada shi da wani sannan ku kyautata ma iyayen ita ko aya ta biyu wa qada rabbuka ubangijinka yayi wasici ko yayi umarni ya bayar da doka alla ta'budu illa iyya kada ku yadda ku bautata wa kowa sai shi sannan wa bil walidayni ihsana iyaye kuma ku kyautata musu ba mu kadai ba hatta al'ummar da suka gabace mu da haka Allah ya musu wasiya wa in akhadna mithaqa bani isra'il la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana Allah ya riki alkawari tsakanin sa da banu isra'il zurriyar gidan annabi yaqub alaihi salatu wassalam cewa lalle kada su bautata wa kowa sai Allah sannan kuma su kyautata wa mahaifansu wato wasiya ce da Allah ya yi ta ga mutanen farko da na ƙarshe kuma wasiya ce yadda Allah ya yi ta ga magarin mutane ɗaiɗaikun mutane haka yi ta ga keɓantattun mutane su ne annabawa hatta annabawa an yi musu umarni akan su mutunta mahaifansu kaga ko idan akwai wani mutumin da ya kamata ya wuce gaba mahaifinsa ya bi shi to shine annabi amma su da kansu an ce su zamanto masu da'a ga mahaifansu har kuma Allah ya siffanta su da hakan a cikin littafinsa mai girma to da aka iyaye suna da girman haƙƙi akan mu amma dauki ɗaya daga cikin murare da aka yi bayanin bin iyaye a matsayin misali cikin alqur'ani fadin Allah ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana sai ce imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma idan ɗaya daga cikin su ya kai girma a wurinka ya manyanta su biyun ko ɗaya daga cikin su iyayen ɗaya ko su duka sun manyanta fala taqul lahum uff to kada ka fada musu wata kalma da ke nuna rashin ladabi lafazin al-uff daga at-ta'fif ne at-ta'fifu a cikin harshen larabci shine adna maratibil isa'a daraja ta ƙarshen kasa ta munanawa menene abu na ƙarshe na munanawa wanda daga shi sai babu to wannan abun ba a yadda ba kai wa mahaifinka shi ko kai wa mahaifiyarka shine ma'anar fala taqul lahum uff wala tanharhuma kuma kar kai musu tsawa wa qul lahum qawlan karima ka fada musu magana wadda take ta mutunci ta karramawa da girmamawa da mutuntawa lokacin da kuke magana kai da mahaifanka ko ɗaya daga cikin su bai dace ba kana cewa yana cewa kana faɗi yana faɗa sai dai ya gama magana sai sannan ka bashi ansa sannan bai halatta ba ka daga masa murya kamar kana magana da sa'anka yayin da ya magana da babban murya sai ka yi magana da muryar da bata kai tashi dagawa ba yayin da yake cikin magana ba za ka yanke shi ba za ka kyale har ya kare sannan ka mayar da martani shine wa qul lahum qawlan karima wa khtib lahum janaha dhull min ar-rahma lafazin al-janah abinda yake nufi fiffike lafazin az-zul abinda yake nufi kaskanci wato yayin da kuma lafazin ar-rahma abinda yake nufi jin kai waɗannan kalmomi yayin da aka hada su da juna ba a fassara su da asalin ma'anarsu da aka san su a larabci sai dai a kalli kalmar a jumlace idan ka hada kalmomin me take nufi idan larabawa sun faɗe ta me suke nufi lafazin waqtat lahuma wato ka sassauta musu janahaz zulli in za ka fassara da Hausa fassara ta kai tsaye fukafukai na kaskanci minar rahama saboda jin kai min dinnan sababiya ce to kaga anan gurin mai jin Hausa baka isar masa da sakon da aya take nufi ba shi yasa malamai suka ce ba a fassara ta da ɗaiɗaikun kalmominta sai dai ka kalli jumlar gaba ɗaya sentence ɗin me yake nufi abinda sentence ɗin yake nufi gaba ɗaya ka zama mai kaskantar da kai a gare su ka zama mai tawadu'u tattare da su ko da ka fi mahaifinka ilimi ko da ka zama mai mulki shi baya da shi ko da kana da wadata shi yana talaka ka zama mai kaskantar da kanka
a gare shi, kada iliminka da mulkinka da dukiyarka su yi tasiri wajen nuna kamar shi ba mahaifinka bane ba, ka kaskantar da kai a gare shi. Shi ne ma'ana waqtar na ma da na hanzuli min al-rahma, ma'ana ka zanto mai tausayi a gare shi, ka zanto mai kaskantar da kai a gare su su mahaifinka. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, kullum ka rinka yi musu addu'a ta gare cewa ya ubangiji ka ji kansu irin yadda suka ji kaina ina yaro karfi. Mahaifiyarka ta wahala da kai tun kana ciki, ka canja mata yanayin jikinta, ka canja mata yanayin ma yadda take jin ɗanɗanon abincin da take ci a yi ne, sakamakon tana ɗauke da kai a ciki. Abinda da take ci a yin sakamakon juna biyu ba ta iya ci, abinda da yake ba ta sha'awa yanzu ba ta san ma ta ji ƙanshinsa sai zuciyarta ta dinga tashi, duk kai ne ka zanto sababin ta sa kanta a wannan halin. Har tsawon wata tara aka haife ka da nonon ta karinka tsotsa har ka girma kafin ka fara cin abinci, ta hana idan ka bar tabarci dan kai kai bacci, ta hana kanta hutu dan kai ka huta. Mahaifi kuma ya dauki dawainiyarka da cinka da shanka da sutarka, abinda ya shafi rashin lajarka, makarantarka, tufafinka da sauran ɗawainiya. Ɗa na gari yakan tuna irin wannan, matashi na gari yakan kalli wannan ababan ya rika tuna su, sai wannan ta sa ya rinka wa iyayensa addu'a ta gari, rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, mutum rika cewa ya Allah ka ji kansu irin yadda suka ji kaina ina yaro kankani. To wannan wuri ɗaya ne daga cikin wurare fa da Allah madaukakin sarki yake maganar kyautatawa mahaifa a cikin Alkur'ani mai girma. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana cikin hadisi ingantacce cewa ridallahi fi ridal walidaini wa sakhtuhu fi sakhtihima, Allah yana yadda da bawa yayin da ya kasance iyayensa sun yadda da shi, ba sa fushi da shi, ba sa kulle da shi a zuci. Allah na fushi da bawa yayin da ya zanto iyayensa suna fushi da shi, suna kullace da shi a zuci dan yayi musu wani rashin mutunci da rashin kunya da rashin da'a. Ko manzo Allah ya bayyana cikin wani hadisi cewa daga cikin laifuka, da yawan laifuka Allah yakan kyale mai su ne sai mutum ya je ranar tashin kiyama bai tuba sannan a kama shi da hukuma, amma duk wanda ya kangare ma iyayensa Allah na gaggawar kama shi da hukuma tun daga duniya, matukar bai gaggawa ya je sun yi sulhu tsakanin shi da mahaifansa ba, matukar bai koma yana musu da'a da biyayya ba. Don haka dukkan matashi, mace ko namiji, da ya kangare ma mahaifa to ya tabbatar cewa yana cikin fushin Allah duk lokacin da iyayensa suke fushi da shi, kuma Allah ba zai danna fushi da kai ba har sai lokacin da iyayenka suka danna fushi da kai. Kuma ka tabbatar ko da yanzu ka ganka lafiya kalau, ka saurari ukubar da take jiranka in baka tuba ba. Da haka shawara ita ce ka yi kokarin gaggauta tuba, ka tuba zuwa ga mahaliccinka subhanahu wa ta'ala. Kuma ya tabbata cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo masallaci, kafin ya hau minbari sai aka ji ya faɗi kalmar amin har sau uku, sai sahabbai suka tambaye shi me kaiwa amin, me ya faru? Sai ya ce amin ta farko mala'ika Jibril ya ce da ni Allah ya kaskantar da mutumin da ya riski mahaifansa ko biyu da rai ko ɗaya daga cikinsu, amma bai musu da'a da biyayya irin wanda za ta kai shi aljanna ba. Allah kaskantar da shi, Allah wulakantar da shi, mala'ika Jibril ya faɗi haka, ya ce ni kuma sai na ce amin. Amin ta biyu ko mala'ika Jibril ya ce Allah ya kaskantar da mutumin da watan Ramadan ya same shi har ya fita ba tare da mutum ya yi wani aiki da zai zama sanadiyar shigarsa aljanna ba, ya shantake ya lalace ya ta yin shirme cikin watan Ramadan. Ya ce zanen da haka ne kuma na ce amin. Amin ta uku ko mala'ika Jibril ya ce Allah ya kaskantar da mutumin da aka ambace ka bai maka salati ba, ya ce ni kuma na ce amin. To kaga addu'a ce da shugaban mala'iku ya yi, shugaban annabawa kuma ya ce amin. Ba wata addu'a da ta samu mutum ko ka ce halitta biyu mafiya falala da suka haɗu a kanta irin wannan addu'a. Don haka a nan gurin ya kamata matasa su yi hattara, duk wanda ya san cewa yana rashin kunya ga mahaifinsa ya je nemi gafararsa, duk wanda ta san tana rashin mutunci ga mahaifanta ta je ta nemi gafararsa. Ba ba daidai bane ba ka rinka yawa mahaifinka rashin kunya, ka rinka masa rashin mutunci. Yana magana kana magana, yana tsawa kai ma kana tsawa. Ya fara magana kafin ya karasa ka yanke magana ce ko ka yanke maganar ta. Ya sa ka kai aiki ka ki, kana ganin shi cikin wahala ya munyanta ba ka jin tausayin sa. Wani lokacin ba dauki lokaci baka je ka duba shi ko ka ga yadda shi ba, bayan ta naka taya shi waɗansu ayyuka da suke damun sa cikin rayuwa. Wannan rashin kirki ne kuma rashin mutunci ne. Yana ɗaya daga cikin abin da ya katutu a cikin matasan mu. Musamman idan aka yi rashin sa'a ba haifin ya zanto talaka, ba mai wadata ba, ba mai mukami ba. Waɗansu sukan yi ladabi da biyayya ga mahaifin idan yana ganin mahaifin na da kuɗi. Saboda zai samu bukatunsa su biya, ba wai dan Allah ba, ba wai biyayya sai da yake yin ta ba, dan yana son aljanna da gudun yana jin tsoron wuta. A magana magana sai ta yana son ya yi kwance-kwance don ya samu wani abu a wajen mahaifinsa. To duka waɗannan abu ne wanda yake bai dace ba a samu matasanmu da su. Abu na biyu sakaci dangane da ilimi. Ilimi shine rayuwar ɗan adam. Ilimi ni'ima ce daga cikin ni'imomi. Ba ni'ima da ta fi ta ilimi girma daga cikin ni'imomin da Allah yake wa bil adama. Ilimi shike bambance tsakanin dabba da ɗan adam. Domin mutumin da baya da ilimi, bambancinsa da dabba baya da yawa. Ilimi kuma yana da lokacin yinsa, wanda idan ka bari ya wuce ba tare da kayi ba, to ko ka so kana son kayi, to za ga waɗansu matsaloli sun zo da za su hana ka yi. Ilimi na buƙatar ƙuruciya da yarinta lokacin da za ka yi shi. Idan har ka yi sake ba ka yi shi ba kana cikin ƙuruciyarka, za ka girma kana son ka yi ilimin babu lokaci, saboda harkokin rayuwa sun maka yawa. Ko kana son ka yi ilimin matsalolin duniya sun cika maka kai, sun cika zuciyar, babu wani gurbi da aya za ta shiga ta zauna, ko wani hadisi na manzon Allah, ko wani abu da zai amfane ka cikin rayuwarka ta addini ko rayuwarka ta duniyarka. Don haka wauta ne a samu cewa muna sakaci da ilimin addinin musulunci. Rashin sanin ya kamata ne a sami mu cikin wannan halin. Ba haka matasa suke ba a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. A lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam, in kana neman yan gabadai cikin ilimi, zaka samu galibin su daga cikin matasa ne. Ali ibn Abi Talib yana cikin matasa. Dan annabi ya zo da musulunci yana ɗan shekara 40 a duniya, Ali ibn Abi Talib yana ɗan shekara 8 ko 10 ko 12, kamar yadda kutubus sira take zamani. Wato mafi yawancin shekarun da aka ba Ali ibn Abi Talib lokacin da aka kira shi zuwa ga musulunci yansa su ne shekaru 12, amma dan su malaman sira sun ce yana ɗan shekara 8 ne. Sune yan gabadai a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam. Irin su Usama ibn Zaid, Al-Hibb ibn Al-Hibb, irin su Abdullah ibn Umar. Dukkan waɗannan matasa ne annabi ya bar duniya ba su kai ma shekara 20 ba a duniya. Usama ibn Zaid, Abdullah ibn Umar, annabi ya bar duniya suna tsakankanin shekaru 20 ne ko 21 ko 22, wani abu makamancin haka. Duk tare da kake ji an ce Usama ibn Zaid ko Abdullah ibn Umar. Irin su Anas ibn Malik, galibin sahabban annabin da suka yi fice ba sai shekara 30 ne zuwa abin da yau kasa, ba wanda suka wuce shekara 30 ba. To yadda matasa suke kenan a waɗancan lokacin na baya. To amma a yanzu sai kasance matasa sun shanta ce, da wanda suke karatun boko, da wanda suke karatun arabiyyan, illa man rahima rabbuk, sai yan kaɗan irin waɗanda wato suka ɗan yi fice a kan sauran. Amma galibi sakaci ne ba mai, kuma ba ma jin ƙasƙanci a tattare da mu cewa mun zama kidahumai, mun zama daƙiƙai, ba mu da fahimta. Ba ma jin ƙasƙanci game da wannan, duk da ƙalubalen da yake fuskantar al'ummar musulmi. A yau idan aka ce ga yara suna zuwa makaranta, junior secondary school ko senior secondary school, idan ka samu tsakanin yayan musulmi da yayan arna, duk wanda ka ga yana yawan fashi, sai ka samu dan musulmi ne. ƴaƴan arnan ba ta fashi, kuma ƴaƴan musulmin su suka fi samun gata sama da ƴaƴan arnan. ƴaƴan musulmin wani mahaifin sai kawo shi, wani mahaifin sai sai masa mashin, wani sai masa keke, wani ba da mota a kawo shi makarantar, kuma ya kasa cin komai idan an yi zarabawa. Shi ne yawanci abin da ake ciki. Amma ƴaƴan arnan a kasa za su tafi waɗansu, ko kuɗin mota babu, amma su tsaya su mayar da abin gaske, kai dan musulmi ko ta kai ce baka ji akan haka. Yawanci halin da muka samu kanmu kenan.
da haka anan gurin matashi wanda ya san ya kamata shi ne wanda yake bai wa ilimi muhimmanci, don ya san shekarunsa shekaru ne na karatu, kuma duka ilimi guda biyu, ilimin addini da ilimin zamani, kowanne ba shi muhimmanci, ya danganci wanne kwakwalwarka ta fi fahimta. Idan kwakwalwarka ka fi fahimtar ilimin addini, to sai ka mayar da karatunka gaba ɗaya ya zanto na addini. Idan kwakwalwarka ta fi fahimtar boko, sai ka mayar da karatunka ya zama na boko. Sai dai kasancewar ina boko wannan baya nuna ba zan karanci addini ba, zan zama dan yaki da jahilci a fagen addini. Kasancewar ina addini wannan baya nuna cewa ba zan yi boko ba, zan zama dan yaki da jahilci a fagen ilimin boko. Dai in hada guda biyun
dan zafa ne a rayuwa,
wanda cikin ilimomin nan yafi wanda ya takaita akan guda ɗaya kawai bai san ɗayan ba.